Amsa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Aula ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin hantsi lafiya yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba. Ga labaran mu karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shaidun da su ɗan Republican din ke so su bayar da ba'asi a binciken da majalisar ke yi ƙarƙashin jagorancin ɗan Democrat na yiwuwar tsige Trump. Kuma sunayen sun hada da na tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma mai kurmatan nan wanda aka saka sunansa wanda zarge-zargen da yi nema umul haba'isin binciken. Babban ɗan Republican a kwamitin majalisar wakilan kan bayanan sirri Davis Nunan ya tura sunayen jiya Asabar ma chairman ɗin kwamitin Adam Schiff wanda da wuya ya amince da sunayen duka. Masu bincike za su shiga sabon babi a makon da ake shiga lokacin da za su fara jefa tambayoyi ma shaidu a bainar jama'a. Bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri. Jiya Asabar shugabar Jamus Angela Merkel ta jagoranci jerin hidimomi a Berlin babban birnin kasar na tunawa da karo na 30 da zagayowar ranar da aka kayar da katangar Berlin wadda ta raba birnin gida biyu a zamanin yakin cacar baka har zuwa lokacin da aka fassa ta aka kuma rusa ta ranar 9 ga watan Nuwamban shekara ta 1989. Merkel wacce ta girma a gabashin Jamus mai bin tafarkin kwamnasanci ta ce katangar Berlin ta kawo kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma takaita yancin su da tafi karfin a rusa ta komai tsananin tsawanta kuma komai tsabar fadin ta. Haka zalika 9 ga watan Nuwamba din shine kuma zagayowar ranar Kristallnacht wato lokacin da aka kai hari kan Yahudawa a fadin kasar ta Jamus a zamanin Nazi a shekara ta 1939 wanda ya zama somin tabin abin da zai biyo baya wanda shine kisan kare dangi na Holocaust. To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin tarbar shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a fadar White House ranar 13 ga watan Nuwamba. Yan makonni kawai bayan da Turkiyya ta kaddamar da hari a Syria kan mayakan Kurdawa waɗanda daɗaɗɗun abokan tafiyar Amurka ne a yakin da ake yi da ƴan ta'addan kungiyar ISIS. Yayin da duniya ta maida hankali kan batun mutuwar shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a makon jiya a wani farmakin da Amurka ta kai a arewa maso yammacin Syria, Turkiyya ta yi amfani da wannan damar wajen ci gaba da kai hare-hare kan Kurdawa. Erdogan ya jaddada kudirin kasarsa na ci gaba da yaki da ta'addanci a Syria bayan mutuwar ta al-Baghdadi. Jiya Asabar ɗaruruwan masu ziyarar ibada daga tsirarin al'ummar nan ta Sikh a ƙasar India sun ƙetare iyaka zuwa ƙasar Pakistan ba tare da amfani da takardar visa ba a karon farko cikin shekaru 72 don yin ibada a ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki gare su. Irin wannan haɗin kan wanda ba a saba gani ba na sauƙaƙa ma masu ziyarar ibada na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin karuwar tabarbarewa a tsabar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin nukiliya sanadiyar wasu matakan da India ta dauka kwanan nan a yankin na Kashmir da ake takaddama a kai da India da Pakistan kowace na iko ne da bangare guda na wannan yankin na Himalaya to amma kowace na ikirarin cewa yankin gaba ɗinsa mallakin ta ne. Jiya Asabar kotun kolin India ta mallaka ma mabiya addinin Hindu wani fili da ake rikici akai wanda hakan ya ba da damar gina wani masallaci koko haikalin Hindu a garin Ayodhya na arewacin India inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addinin Hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun a ƙarni na 16 yayin da suke yanke shari'ar ba tare da wata hamayya ba kan ɗaya daga cikin gardan da mafiya daɗewa da kuma tsanani a ƙasar tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmi gungun alƙalan sun kuma ba da umarnin abuwa musulmi wani fili a madadin wannan don su gina masallaci.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kaɗan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
na kasa ba za ta zama kasawa
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu dai muna jihar Rivers kudancin Najeriya inda Lamido Abubakar Sokoto ke zantawa da Usman Muhammad dan asalin jihar Bauchi dake zaune a garin Port Harcourt. Bakon shirin wanne a can baya ke rayuwa ta hanyar bara yayi nasarar samun canjin rayuwa bayan da ya fara tukin wata motar jigila. A yau shirin zai mai da hankali ne akan wasar kwallon na kasassun arewacin Najeriya mazauna Port Harcourt. To amma za mu tashi ne daga inda wakilin sashen Hausa ke tambayar Usman Muhammad ainihin sahihancin wasu bayanan da ke cewa har yanzu ƴan arewacin Najeriya na tururuwa zuwa yankin kudancin kasar da sunan sana'ar bara.
Duk mutumin da ka ga yana bara, to in ka duba akwai abin da ke tattare da shi. To amma mi ga duk mutane mu duk mutumin da Allah ya fore wa in har yana da niyan barin ta a zuciyar shi kuma Allah ya taimake shi ya samu abin da zai batta, to ya dace a ce ya batta domin me ya dan nemi wani abin da zai dan ringa taimakawa kansa. Ka gane idan ya ringa taimakawa kansa shi ma zai taimaka a wani, saboda ita barin ta a zuciyar yake. Idan akwai waɗanda suna da shi din za su iya barin ta, to amma ba su batta ba to Allah ne bai kawo musu lokaci ba. To amma duk mutumin da yake son barin ta da izinin Ubangiji in dai yana son barin ta to zai barta, saboda me Allah zai buɗa masa ko da yaya ya sa abu a ransa cewa ina so in samu kaza zan ringa yin kaza a hankali a hankali a hankali, sai Allah taimake shi wannan abun da ya fara din sai ya dore. To amma idan kace ba za ka barta ba ko kuma baka sa tunanin za ka barta ba to haka sai ka yi ta yin ta. Kaga ni to in za tunanin ga duk mutanen mu da wanda yake so ya taimaka kan shi, kaga zai sa tunanin cewa to ni ma ya dace a duk sana'a da ka sani na rayuwar duniya akwai sana'an da kai kake so yi a ranka, akwai kuma sana'an da daidai zaka iya yi a matsayinka na nakasheshe. Tunda yanzu kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in sayi kurar ruwa in ringa turawa ba, kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in ringa aikin gini ba. To amma ni akwai ayyukan da kai kanka in ka gani a nakasan naka za ka ce ni zan jaraba abu kaza don ya taimaka min. To kaga tunda har ka sa jaraba shi a zuciyanka to za ka iya jaraba shin kuma to za ka kimanta kuma to me ya dace na yi na wannan jaraba wannan sana'a. To kaga wannan jana'in ka kuma ka fara jarabawa to zai yi nin Ubangiji kuma sai Allah ya tallafa maka akan wannan jarabawan da kai sai Allah ya sa kaga gabaran ma ka aje ta kace tun da ma ashe ga zan iya yin abu kazan nan ya zan to ban yi ba kuma gashi yanzu Allah ya taimake ni nima ina yin abu kazan nan Allah ya taimake ni na barbaran nan ko baka ba. To dukkan mutumin da yake so ya barbara kaga in ya sa abu a zuciyarsa na ga abun da nake so yi Allah zai taimake shi akai. To amma kaga mutum bai barbara ba to dama bai yi niyan barin ta ba ko kuma yafi so ya tayinta ne har iya lokacin da Allah ya sa zai iya barinta.
To shi yawa to bari mu tabo wani batu a takaice maganar wannan wasan kwallo da guragu suke yi a nan birnin Port Harcourt. Kamar ya za ka yi mini bayani yadda kuke wannan wasa ta kwallo?
Eh to wannan wasa da muke kamar ka ga inda muke tafi akan wannan bore din haka muke wannan wasanni. Tunda yanzu duk wani duk shekara yanzu a yi festival a nan Najeriya tested da dama suna zuwa ko wannan shekaran da aka yi a nan Abuja kaga riba sai ta zo na daya. ka gani suka ci Abuja suka zo suka ci Plateau suka zo suka ci Kano ka gani kuma duk ɗan arewan mu yawancin mu a cikin nan jihar Riba ba wani baya ba wani are duk ɗan arewa ne kuma rabi ɗan Kano da ɗan arewa da ɗan Bauchi da ɗan Inani da ɗan Adamawa haka muke buga wasan ka gani kuma haka muke samu mu je mu hada kai mu je mu samu wanda suka dan fi mu iyawa mu je mu hadu da su mu je kuma mu je wasan mu je mu ci wasan mu dawo ka gani to amma mi idan muka je muka ci wasan muka dawo to jaha kuma ta yi kokari ta biya ta sallame ku dan abun da kuka dauko a ce an sallame ku shi kuma sai kaga har yanzu yanzu kaga an je an ciyo kofin nan amma har yanzu ba a biya ba to da daman mu wanda idan an biya wannan kudaden ma na daukan kofin da muka yi da daman mu ma za su daina bara albarkacin wannan ka gani to duk ba a biya ba to shi yasa kaga muna wasannin wasu suna wasannin sun sa rai a wasannin to amma kun je kun yi wahala kun ci wasa kun zo ba a biya ku ba ka gani to wani wasa in yazo ma sai ka ce ma kun je ma wahalan ma za ku yi amma mi wasa ba a ce an daina muna nan dai har gobe muna yi kuma muna nan muna jiran gwamnati da ta daure duk abun da muka yi irin wahalhalun mu ya kamata a ringa biyan mu kuma duk inda aka je wasa ya kamata mu ma da yake mu ma wasannin nan shi muke yi ya kamata ba kar a ringa nuna mana ko cewa a waɗannan ai kaza ne ba za a biya su ba waɗannan a biya su kaza ba haka bane duk inda aka je wasa in kuka je wasa tafiyan ku guda ne da ku da masu kafa komai naku ɗaya ne duk abun da aka ba mai kafa shi za a baka to kaga ni ya kamata a ce kuma gwamnati ta ringa duba ko ta albarkacin mu din ya kamata a ce a ringa taimakawa in kun je wasa kun dawo dan a ringa biyan ku yanzu fa kaga zamu je wasa sai mun je bara mun dawo majority mutanen mu sai an je bara an dawo a zo a je training kun tashi training na safi sai kun je kun yi bara ka je training ka dawo ya dace a ce ka je kai wanka ka ci abinci ka dan yi bacci na awa 2 ko zuwa 3 to amma kana dawo a training ko minti 30 ba za ka yi ba za ka tafi bara to kage ina ci gaba anan amma yau aka ce kana wannan wasan in dai za ka je kai training ka dawo gwamnati take wasa to ya kamata gwamnatin ta kula da kai duk kuma jihar da kake a nan Najeriya in dai za ka yi wa jihar wasa to ya kamata a ce jihar nan tana kulawa da ku bai kamata a ce sai kun je bara kun dawo ku yi training ba bai kamata a ce sai kun yi training kun dawo ku je ku yi bara ba ka gani to abinda muke fuskanta kenan
to jihar wasa ran mu kada ku shafa fa shirin na kasa ba kasawa ba ke zo muku daga nan civic center a birnin Port Harcourt tare da ni Lamido Abubakar Sakkwato bari mu saki dawa gare ka misali kamar menene yanzu kiran ka na karshe a cikin wannan shirin lungurungu
kiran na karshe shine kawai abinda zamu yi cewa gwamnatin Najeriya da kuma mutanen Najeriya masu dan abu hannu haka ka duk kuma mutumin da yake da niyan taimakawa ka duk ba kuma kaina ko ni kade ba duk mutumin da ka san yana da karamin karfi ka san shi na kasa akwai mutum za ka ganshi da lafiyarsa magidanci ne bai da abun da zai ci ko ba haka ba to yanzu haka ga duk mutumin da Allah ya azurta shi in zai iya taimaka duk mutumin da yake mai karamin karfi ne ba sai na kashe shi ba muna neman taimako daga wajensu da kuma gwamnatin Najeriya a taimaka wannan kasassu da masu karanan karfi da kuma dukkan mutumin da suka manyan wanda ba su da abinci a gidajensu duka muna neman gwamnatin Najeriya da masu arzikin Najeriya da dukkan mutumin da yake zai iya taimakawa ba wai sai nan jihar Riba ba duk Najeriya gaba daya a taimaka domin ana taimakawa to mu kanmu za mu ji dadi ba za ma mu so mu baro arewan ba in ana taimaka ko ba za mu so mu ga yan uwan mu yau an taimaka ma wannan bai samu wata bangaren ka kai shi ma zai samu an taimaka wannan wannan bai samu wata bangaren wannan shi ma zai samu to kaga idan ba a taimakawa ba yanzu a takaice gwamnati ta cire kuɗi ta ce a taimaka na kasassu kuɗi bai zo hannunsu ba ta cire abinci ta ce a raba na kasassu abinci bai zo hannunsu ba ta cire sutura ta ce a raba na kasassu sutura bai zo hannunsu ba to ka ga yamin ya za a yi a ce an daina bara to amma duk abin da aka ce yau mai arziki zai iya taimakawa akwai mutane wanda da dama za su iya taimakawa na kasassu wanda an ce za a hana bara baran nan fa abu kalilin ne zai sa a daina bara domin mi duk mutumin da yake zai taimaka za a taimaka gwamnati za ta taimaka to baran nan ba komai bane me baran rishi duk mutumin da aka dauka kace kai wani sana'a zaka iya yi abu kaza zan iya yi ko kuma wani sana'a kake abu kaza nake kaga in dai ka dan tallafa mishi to shi kuma albarkacin ka tallafa mishi zai sa ƙarin tunanin yin wannan abun a zuciyar shi to taimako bai zo ba kaga kuma ba yanda za a yi amma mi in taimakon na zuwa kaga zai ba zai tsaya mai tunanin bara ba bara ai ba sana'a bace
to madalla muna miƙa godiya sosai da ka samu lokaci ka anshi wannan gayyata kuma muka tattauna da kai a cikin wannan shiri
na gode ba da alhamdulillah ni ma ina godiya da Allah ya hada mu da kai kuma ka zo ka same mu muka yi shirin nan ina gyaran moto na na bar gyaran na zo na saurare ka mu yanzu muna kira ga gwamnati ga kuma dukkan manyan Najeriya duk mutumin da yake so ya taimaka mana kaga dai motocin mu ga su na tsofin motoci ne ya kamata gwamnati ko yan kasuwa su taimaka su ba su dan sai mana motoci dan taimaka taimaka mana da wasu abubuwa haka nan wanda mu ma zamu taimaka na baya gare mu wanda kuma zamu taimaka wanda suke tare da mu to idan Allah ya taimaka mana sai kaga gaba ɗaya muna taimaka juna mu sai gabaran nan ba za a ga muna yinta akan titi ba to shine muke bara gwamnati da kuma dukkan mutanen da suke yan kasuwa da attajirai ga duk mutanen da suke da imani su taimaka ya kamata su taimaka mana ga mu gajeyu saboda bara nan da muke mu ba a santa muke yi ba abin da ya kama mu dole ne sai mu yi shi yasa
to masu sauraro nan shirin na wannan mako ke kamala haka kuma nan wannan hira ta zo karshe a madadin bakon shirin na kasa Usman Muhammad Gurgu driver motar jigila da wakilin muryar Amurka a jahar Rivers Lamido Abubakar Sokoto ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai a makon gobe idan Allah ya so
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka huwa ku jama tambaya nike da ku jama tambaya nike da
masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin wata yar gwaggwarmaya Aisha Yasmin Zakari inda muka yi bibiya kan batun cin zarafin kananan yara da ake rabawa da iyayensu ko dai waɗanda ake safarar su ko kuma waɗanda ake tura waɗansu garuruwa da nufin tarbiyyantar da su ko kuma gyara hali Abokiyar aikinmu Madina Dauda ta tambaye ta ko gazawar iyaye ne ke sa ake fuskantar irin waɗannan matsaloli sai ta bayyana cewa
ni fara daya ba zan iya cewa gazawa bace kin ga wani ina maganar da shi Alimu Ziri Allah ya ji kansa professor yace muna fama da triple heritage to ina ga shine nauyin burden din da yake kama musamman mu mutanen arewa musulmi ga dama al'adar mu tana kan mu ga ilimi na addini yana kan mu da kuma ilimi na boko to idan ba an sami iyaye masu aiko ba jajirtattu ba sai mutun ya kidi ne saboda misali yanzu a ce misali a matsayin ki ke babbar ma'aikaciya ce kuma kina da yara kuma kina da miji su yara su suke ki kula da su ki ba su tarbiyya sannan ki ba su tarbiyya Hausa a ce da yayanki ai ba a ce sun zama tourist nice ba at the same time kuma ba a ce ba za a ce musu sun zama local ba ba za a ce sun waye da yawa ba kuma za a ce sun zama kauyawa ba sannan kuma kina so su kamanta addini so nauyi ne wanda yake ina ga as a people as society muna buƙatar mu zauna mu yi magana a tsakanin mu musamman ne mu wanda zamu iya cewa intellectual elites mutanen da suke sun damar abin da yake faruwa kuma suna karance-karance ko tafiye-tafiye cewa menene identity din mu ko me muka yarda mu iya zama mu kanmu misali a rayuwarmu menene wanda a ce in mun yi haka shine daidai menene wanda yake ba daidai ba zaki ga matsaloli da yawa misali ko matsalolin da suke faruwa kamar a ce wurin kashe-kashen aure da muke ta samu zaki ga duk irin wannan ne sai ki gama ci ta rasa yadda za ta yi a gayu za ta zama ustazi ya za ta zama ko yar kauye za ta zama duk inda kai ki baka tsira ba akwai kuma wani lokacin zaki gama sai ne suke kamantawa sai ki gama sali a ce a so take ina kaita yawo tana holewa ko kuma a so take na kulle ta a gida so akwai so many conflicting abubuwa da suke karo da juna wanda yake ya kamata mu zauna wa kanmu mu fita wa kanmu tsarin da yake shine maka yadda da shi a taba addini wanda yake dama addini shine rayuwar mu wacce komai mun jirkinta akai komai yana kai sannan al'adun mu mu jawo su wanda basu yaki da basu karo da addini ba sannan kuma ilimin na boko to in muka zauna muka yi wani ina ga zamu samu dan sauki
to sun musu wa kenan mu kungiyoyi masu zaman kansu ko a'a mu iyaye masu ruwa da tsaki
ai Hajiya Madina mu yan kungiyoyi da mu iyaye saboda kamar yadda na faɗa dazu nauyi yayi wa gwamnati yawa su ni har kunya nake ne kullun na ce gwamnati ta kasa ta kasa akwai wuraren da nake gwamnati za ta iya yi fiye da haka amma abin ya fa kafin gwamnati Hajiya Madina ke ce gwamnati ni ce gwamnati waye gwamnatin mutanen nan su ne gwamnati so da haka in bamu fito mun yi onin ba mun dauka akan mu mun ce wannan matsala mu ce da za ta warware ba ta warware waye gwamnatin ga shugaban kasa daya muke da shi vice president guda daya sanatoci nawa ne so su muke jira su shigo gidan mu su ce ga yadda yaran mu za su yi so man abu ne da mu ɗin kungiyoyi mu haɗu da kungiyoyi na iyaye da kungiyoyi na malaman makaranta a kungiyance mu fitar da wannan tsarin inda muke buƙatar taimakon gwamnati mu shi gwamnati ki tallafa mana
to ye kuwa zamu yi ne na haɗa kai domin abu ɗaya da yanzu yake faruwa a wannan ƙasar shine kawunan mu sun rarrabe ko ta bangaren addini ko ta bangaranci wani yanki kika fito wani addini kike bi ke yar uwata ce ko ba yar uwata ce ba dunkulewa wuri guda mai wannan ba kya ganin hubbasa ce ta sosai da muke bukatun kidan taimako da tallafi
ai wannan kan ba karaman abu ne mai girma ba saboda gaskiya ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fama da shi a Najeriya shine rashin haɗin kai na kabilanci da na addini ina ga ma duk matsalolin mu daga nan suka fito kawai sai dai su fara zarga canza suna su rika canza fuska to amma kin san kamar yadda na faɗa dazu abin da yake anan da shi zaka yi aiki muna kwadai Najeriya ta zama kasa daya a zauna cikin zaman mutunci da karamci da jin dadin rayuwa to amma a zahiri a yanzu Najeriya ba haka take ba babu kishin kasar da za a dauki abu a yi abu gaba daya
to shugabannin mu da suka shude ya sani da saddauna da azikiyar da awolowo da mike opera duka da gasana kin ga sun fito daga yankuna daban-daban addinan su daban-daban amma suka rika haduwa a ƙarya guda idan ya shafi ƙasa to kina ganin shugabannin mu na yanzu ba su bin sauran waɗanda suka gabata kenan
wato ko wala haja Madina wata kila mutum yau da gobe kana girma sai abubuwa suna canza maka misali in shekaru da dama da suka wuce ne fara ɗaya zan ce a kuskuren su ne amma yanzu sai ki ga misali maybe a wannan office ɗinku na biyu maybe ke ce shugaba to yadda zaki tafi da mutane biyar sai ki kusa hauka cewa saboda a da an fi da bi da biyayya yanzu kowa kina taɓa shi zai ce he is free sai ki rasa ma me freedom ɗin ne so fara ɗaya a ce shugabannin nan ta ko ina kuskuren su ne wallahi ina so in musu uzuri yau ko admin kika zama ta WhatsApp sai kin ci sa zaki tsira ba ki samu hawan jini to imagine a ce kina da wani babban mukami a Najeriya magana gaskiya ban ce fa ba sa kuskure ba suna da kurakure amma fara ɗaya lokacin su sa da wani da kuma wannan sauran shugabannin Allah ya ji kansu suma a ce a walawo a ce su na mun da azgoye da sardauna ta fawa miliyo duk abin da suka faɗa a lokacin wa iyayen mu suka gayawa a ayyayen mu suka gayawa an yadda an dauka an yi amma ki yanzu ko Kano ki dara ki zo ki ce zaki magana kowa ya rika bajewa yana shi kaza 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 to mu ma hadda laifin mu so dan haka gaskiya wannan haɗin kan wanda aka yi a da aka yi abu gaba daya ya dan sauce mana ban ce ba za mu iya dawo da shi ba shi yasa ake ta Hausa suke cewa aka dan ka gara goye baya ba wai ya gajiya bane ko zai gudu yana shiri ne zai fada to yanzu sai mun koma kowa ya shiri ya gyara kansa ne menene matsalolin to har a samu shugabanci daya misali yanzu kowa arewa waye zaki ce shine shugaba ko a kasar Yarbawa da sun kowa hadin kai waye zaki ce shine shugaba wata kila ki ambaci sunan wani da wani amma shi ma akwai wanda zasu yi masa bore ballanta na kasashen inyamurai wanda yake dama su ba su taba karbar shugabanci guda daya ba so magana gaskiya kenan so dan haka sai mun koma mun dan yi gyare-gyare wanda yake kuma alhamdulillah tunda yanzu har muke magana akan abun in dai ka fara tsadin abu to karshen sa yazo tunda mun fara magana mun yadda cewa muna da matsala to ko za mu samu mafita
to akwai wani muhimmin zargi da ya fito a cikin wannan yanayi da ake zancen satan yaran nan a tafi da su wani yanki daban na cewa talauci da rashi ya sa har wasu iyaye mata ke daukan ƴaƴansu su saida
to wannan abu sai dai hadda saboda ban taba tunanin cewa ni a iyakar tarbiyyar da aka yi maka da iyakar abin da ka karanta na tarihin ka da abubuwan da kake cewa shine kake fafatukari haka za ta faru ba amma gaskiya ba zan iya tsaye da shi kawai a talauci ba ina ga jahilci shine na farko jahilci to sai talauci. To ina ga in talauci da jahilci suka hadu mutum baya iya tunani ma. Saboda ma duk matan da za ta yi haka ai sai dai mu ce mata mahaukaciya. A Allah sai dai mu mata uzuri saboda hankalinta ya riga ya gushi. Saboda duba ko tinkiya wacce take a cikin dabbobi take shashasha zaki dauke dan take tafi to a ce mutum ne haka ko ai hankali babu kuma me bambancin mutum da dabba dama hankali to wannan gaskiya kamata ai akai ta gidan yari na mahaukata a tabbatar da tunaninta ko daidai ne akai abin da ya tabata amma gaskiya annan ba al'ada ce ta dan adam ba dai ana bukatar sojoji suna bukatar taimako mutane mu biye da mu ne biyu akai musu train so shine so ya kamata ta nan ma a ce gwamnati yawa ta dan duba wannan
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gutsuro muku kadan daga cikin musayar mu yau da aka yi a ofishin mu dake birnin tarayya Abuja kan wannan batu na sace kananan yara kafin nan a madadin bakuwar tamu Aisha Yasmin Zakari da wakilinmu Madina Dauda da ta mana hira da ita sai kuma Chibahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ki cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza
ba madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo ku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Ina magana zarare ko da gobe ko da jama'a